da goyi.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta internet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
Masu sauraro yau uku ga watan Maris kamar kowace ranar Juma'a da muke maganar kan al'adu da nishadi. A yau zamu magana ne akan al'adun Bahaushe. Wanne ne Bahaushe a da?
Bahaushe a da mutum ne mai girma, mutum ne mai mutunci, mutum ne mai sanin ya kamata, mutum ne mai yan uwantaka, mutum ne mai son juna, mutum ne mai taimakon juna, mutum ne mai kara, mutum ne mai girmama na gaba, mutum ne mai tausasawa na baya.
Asar akwai wata lecture da aka gabatar a Jami'ar Bayero dake Kano a ranar Asabar 24 ga watan Fabrairu da ta wuce mai taken rayuwar Hausawa kafin zuwan Larabawa da Turawa a kasar Hausa.
Wakilinmu na Kano Mahmud Fari ya halarci wannan lecture ya kuma aika mana da jawabin Dr. Muhammad Tahir wanda aka fi sani da Baba Impossible. Ya kuma yi hira da shi bayan an tashi taron.
Sannan da yake yau ma ranar nishadi ce za mu dan shakata da wasu waƙoƙi. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To a Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku wace al'ada ce ta Bahaushe take burge ku ga yadda ku amsa mana.
To sakon farko ya fito daga Nura Sani Rajau yace salam yau da gobe al'adun Bahaushe dake burge na a gaskiya ba daya ba ba biyu ba suna da yawa kurai da gaske amma daga cikin su dai akwai yadda Bahaushe ke mu'amala da mutane da yadda yake zuwa neman aure da kuma yadda Bahaushe ke kasuwancin sa wato babu fushi babu fada da dai sauran su. Hakika rayuwa ta al'adar Bahaushe tana da matukar ban sha'awa da burge mutane ku tashi lafiya.
Sai Gali Siraja Faki yace salam yau da gobe. Wato a zahirin gaskiya ina matukar farin ciki idan naga mutun sanye da cikakkun kayan Hausawa musamman idan ya saka malum-malum. Wannan yana matukar burge ni kwarai da gaske yau da gobe a tashi lafiya.
Sai kuma sakon Safwan Adam yace al'adar fulaku wadda yake neman ya gushe da kuma rashin raina sana'a amma kuma wata al'ada da ba a san Bahaushe da shi ba na neman zama Bature wai a matsayin burgewa. Sai wata sabuwar al'ada da Bahaushe ya kirkiro wato pre-wedding pictures wato hoto kafin biki kenan yadda zaka ga an fara saka kafada da kafada yadda zaka ga sun tallafi juna wai dan da sunan burgewa.
To sai zai hayya danna Azari da Zainab Barista Maskandare tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azari suka ce hakika al'adun Hausawa da yawa suna burge ni kamar su zaman aure da yadda suke gudanar da rayuwarsu.
Shi kuma Haruna Gombe yace yau da gobe kasancewar al'adun Malam Bahaushe suna da yawa amma abin da yafi burge ni shine yanayin sana'ar su kamar noma da kiwo da kuma sauransu.
Sai Muhammad Bako Jatkore da Magaram Allah ya sa na faɗi sunan daidai tare da Haris Adam Goran Maje suka ce hakika muna alfahari da al'adunmu na Hausa saboda haka mu dai duk al'adunmu suna burge mu matukar abin bai saba wa addini ba.
Sai kuma Biliya Leman na Kasari Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace akwai kuma al'adar yadda Bahaushe yake aure ganin yadda ake gayyato ƴan uwa da abokan arziki a haɗa aita wasannin al'ada ba kamar yanzu ba da ake bidiyo iri-iri waɗanda ma suka saba wa al'adar Malam Bahaushe.
Sai Ahmad Suleiman Bajugu ya ce hakika al'adar Malam Bahaushe da take burge ni ita ce yadda Bahaushe kansa yake a waye ko ina ya shiga a cikin duniyar nan ba shi da duhun kai. Wannan abu yana matukar burge ni.
Shi kuma Sani Aliyu Turaki ya ce salam yau da gobe tabbas akwai al'adu na Bahaushe da kan burge ni daban-daban amma waɗanda suka fi burge ni su ne na bikin aure da ma bikin suna duba da yadda ake haduwa da dangi ana gaisawa.
Sai Alhaji Kabiru Highlanders ya ce al'adun Hausawa da suka fi burge ni suna da yawa amma kaɗan daga ciki shine babban riga, abinci, zumunci, abrataya da dai sauransu. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Shi kuma Abdullahi Laki Funtuwa, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce ni kam al'adar Bahaushe da ke burge ni ita ce kawai ci irin na Bahaushe, yana son ka amma sai ya nuna kamar baya son ka.
Sai Muhammad Umar Abban Farhan ya ce assalamu alaikum, yau da gobe ni kam al'adar sanya kayan Bahaushe a ko ina ya fi burge ni, a tashi lafiya.
Shi kuma Shamsuddin Idris ya ce tufafin Malam Bahaushe na asali, babbar riga da yar ciki, wando da sau ciki da hula zanna shine yake burge ni.
Babu kari. Sai Mustafa Muhammad ya ce salam yau da gobe, al'adar girmama manya da sanya kaya masu suturta jiki na daga cikin al'adun Bahaushe da ke burge ni, kuta lafiya yau da gobe.
Shi kuma Dauda Musa Ba Rigima Dan Dume, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce salam yau da gobe, al'adar da take burge ni ta Malam Bahaushe ita ce sa kayan da addini ya yarda da su, musamman hijabi ga mata.
To idan muka koma shafinmu na Twitter kuma @Hadiza_Saulawa ta ce al'adar mu ta zumunci da kyautata mu'amalar mu da mutane. Bahaushen asali mutumin kirki ne mai kyautata mu'amala duk inda aka same shi a fadin duniya. To mun gode a cikin wadda turo mana da sakonni.
To yanzu bari mu je ga lecture da wakilinmu Mahmud Kwari ya aiko mana da Baba Impossible.
Wajibi ne kowace yarinya da ta samu miji ta auna. Ba laifi bane ki samu wanda kike so. Aure in ka mutum ya samu wanda yake so ya yi. Amma sai fa idan san daga bangare biyu ne. Ke kina so na ni ina san ki. Anan ne ta kike. Amma in ke kike san mutum shi ba san zai tafi da wulakanci. Dan ke kike son sa ba shi yake san ki. Sai aure ki aure wacce yake so. Ki ga wulakanci a wajen ka. Da kin zo waye sauran da kike ba bai kusa. To yi fito mana, to ni ba an ce ka fito a gida ba. Eh to ai ka zaka zaka. Sai ki rabu da ni da wani kishi ke jin 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 da wani. Ka fama sai ki ya fito, da mai bi ne a rinda yake shi ke fito. Amma kika nace mu, kika nace mu. Wani kuma a dinga cewa wa ai matar su ce ta hana, ta ci banta. Ni kai ko banta mi zaka tsina gidansa a zaune, kin kina waje ba shigo ba. Yana bata miki lokaci. Saboda haka a zamanin ta yayin ya yi mata miji kake. Yan uwa ne suke ce wannan yarinyar tana da hankali, ina son a bani in ba ƴata, ana son in bani in ba ɗana, ana son in bani in ba kaza. Ko ko yanzu kamar shi babanmu yanzu ba shi. Idan aka samu ƴar gidansa sai mu yi ta gida ake cewa a bamu don Allah iri, muna son za mu bayar ko ba a bani ni in aura ko a bani in ba ɗana. Saboda me? Saboda na san tusha. A da haka ake aure. Da ake da sai a ce mata kai an yi miki miji da wance, an miki miji da wane. Kai kuma sai a ce kai ɗaya wani ka je gidan suwanci gwaggwanka za ka ga yarinyar tana nan baraka ka ganta. In ka dawo ka ganta ɗaya to yi zuce matarka gwaggwa uwaka suka koma magana. Ni ɗin nan baba, ni ɗin nan baba, ina tafiya a daidai inda madallamin ƙara rawuyi yake karatun jalali ne a cikin ƴan awaki wanda suke a can ɓangaren musulmi. Sai na haɗu da kakata Allah ya gafarta mata hajjiya ɗin nan. Sai ce kai baba ina za ka, sai ce zan gangara ne ne bayan fadila. Sai ce gobe ma za a daura ma aure. Nace da ke ta ce ni ne kabar da ina cikin shi tun ni ne gobe za a daura maka aure. Nace sai dai a daura miki aure da mijinki ko mijinki dama ya riga ya daɗe da mutuwa sau da haka ta dawo gida tana nan kan. To har na riga ba sai na dawo sai na ce mata to da ke za a daura mana auren. Sai ce a'a da ƴar uwarka. Sai na dawo na ce ke ne ba ni ɗan wani abu, ta ce ba ni da shi. Shi ke nan tafi na rubuta gobe garin Allah wani da azahar muna zaune a kan da ni da idi yana nan da ransa da tibo da kusani shugaba Allah ya gafarta masa ya mutu. Muna gani kawai sai ga mutane sun zo eh an gona amarya wani wani wani. wallahi abin da zan bashi a lokacin ba ni da shi shi ne sai shi gaba Allah ya gafarta masa shi sai ma shi ya jiwo ya dauko kudi ya ba su yace ba kuma sai na ga yan mata sun tawo daga zuwa sai kowace tare ne ke da kasa da an ga dari ne ke shi ake sai ya rike shi zai gudu kawo kudi kudin ne kudin sai ya fara waye alibidi ana naka da ce kudin sai ya fara aure ya zo an yi an wuce alibidi to in kaje ni muku bayani dai yanzu ita ce wanda waɗannan yaran da nake koyawa suke cewa tashin gini saboda ta zo muna da wani lafiya wajen shekara babu adadi ji ƴaƴanta ne kuma ido na ya bude yanzu sai a zo ta kai babu kana jami'a duk da ƴan mata ka ki daukar wata yo ai an da ta wani sai an gani da suka aure ni ko sai ai wannan babu tamu tun muna nan da sawawan mu jajayen sawaye har mun zauran rabta yanzu wani wata kabura ce ba za ta eh ne hajiya ta cinye ne ta cinye ne ko kaga abin da nake son fara anan da ni ne na zaba da wata kida ba a zo matsayin da ake yi ko dai ta gaji da ni ko ubanta ba daidai ba yace ba abin da yanzu muro amma iyaye su suka yi zabi sai Allah ya sa abin albarka naga a wannan matsayin nake kira da dukkanin jikokin mu da ƴaƴan mu ban ce kada nemi wanda ake tuba a neme shi in an samu alhamdulillah amma kar a ja da yawa aka tuba wani ne a gida ba a ce fito ai ina ne ina fitowa ne ina shi ko shike aka dan fito aka ce rage to sai kira baka ba sai ki fara sauraron wani amma ki ne ce da mutum daya ki ne ce da mutum daya ku shekarun ji a jami'a na ga wato ke tun a shekara biyu ne nake ganta nake kiri ya aure saboda ubanta aboki na ne tace yana ne to shekarun ji da na ga ta shigo wajen magana yau bana za ta fita registration sai ce kiri ya aure sai ce ai bai dawo ba har yanzu nace ina ina tace ina bibiya nace karatu yake ci a neman kuɗi da mutum uwa ki da neman kuɗi da mutum yake ganta da mutane ya ce ma ni samo kuɗi ne to kiji ko wani ƴar jami'a to kike ba wani dama ne malam waɗannan yaran da kuka zauna nan jikokin nan mu duk kallo ne nan jakka mun gode ne da an samu yaro ya zo ku fita daga makarantar ku je ku aure daga baya ku yi karatu saboda kuka ga makarantar ku na iyaye ku zo ku yi aure ba to zarafin auren mu haka ake aure da girmamawa bahaushe ake girmamawa sannan abu kusan na ƙarshe akwai haɗin kai bahaushe yana taimakon juna bahaushe yana aikin gayya bahaushe yakan ba da gudunmawa bahaushe yana ciyayya za a kawo abinci kowa ya fito da nasa ni in ci kai ka ci ni in ci na gidanka kai ka ci na gidana wannan yake amfanin wannan idan aka dace wani bai yi abinci ba zai ci abinci a nan in aka kwana biyu aka ga baya kawowa sai mutane su ɗauki ɗanye su aika bar gida ba tare da ya tambaya sannan a wajen su tuhu bahaushe ga irin yadda yake haka kuma yadda abubuwa to a takaice dai ni karin cika ku da magana wannan takardar ta yi kwantena don waɗannan abubuwa don haka a nan zan tsaya amma dai abin da ya fi damun mu a yanzu shine shigar sababbin baki da suka shigo wa al'adun nan namu daga wannan wadda ga zaman tare da kuma zuwan bature da kuma social media din nan da hau mafiya yawan karatun nan abu ne mai kyau a karanci boko ɗin yanzu ga malamin mu uban mu ko haɗi kawai zuwa na yi gingirin da ka gashi ka gaba ban mutum to sun yi bokon nan tun yana boko ya kai matsayin profesa amma ga hibe canja masa ba daga rayuwarsa da inda yake da mutuncinsa da amanarsa amma yanzu dukkanin yaran nan kowanne in ka gan shi yana da wayar hannunsa yana buɗe buɗe wayan nan sharri da yawa a cikinta kamar yadda yake akwai alkhairi amma ba a kanan Najeriya yake duk mai karatun alqur'ani na duniya an sa shi a wayan nan in kana so ka ji shi za ka ji shi duk wani littafi na hadisi an sa shi duk wani littafi na tauhidi an sa shi duk wani mai wa'azi namu na Hausa ko na duk an sa kuma an sa da lalata iri iri namiji yana lalata da mace gashi namiji ma yana da lalata da namiji gashi a jiki mace tana da lalata da mace gashi a jiki tun yaran musu kai su su tan tun musu su fasa su kore malam wato kowa sai ya ga hankalin ƴaƴansa babu hujja da za ka ga ƴarka da wayar da ba kai ka siya ba kuma ka shiru ko ka zama mijin tace eh kamata ai ce Zainab wannan wayar waye baki wannan ne baki to biki sai ki rike ta ba wannan in wannan ya zo ki turo mishi kai wannan wanta ko kawo ta kai ka bata yi ai ya sakan da rike ai jami'a take shi zai rike wannan wayar na kwace a bata tsarkani kashi wato bata yin komai sai ta ce in dai kira ne sai a kira wa wallahi daga barin nan ne yaran mu suke wannan kallakalle to daga lokacin da mutum ya iya abu kuma yana sani dan Najeriya tunan ko ya taurayi kuma ya yaudare shi sai su lalace ita kuma na lata sau dai ake fara yi in aka yi ta sau dai an kama yin ta kenan kuma babban mutunci bai wuce a ce mace ta yi aure ta tuki jinta ta ce wallahi 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 namiji bai taɓa ganin wani abu na wasu kai wannan ba alfahari ba ne shi yasa ake cewa a zamanin da mace tana kai bantanta daga lokacin da aka ɗaura mata bance ba mai kwanci shi sai mijinta wallahi kuma sai an faɗa ran da suka je suka kwanan farko sai a gane ɗan ko bantan yana yawo da shi a ita rabta guda iyaye su ta kuka cewa wancan ta fitar da munkunya to amma yanzu wa maiki ne ta wani kai bantan yana ma bantan ya
tokin ji Hafsat al'adun malam Bahaushe suna da yawa kuma suna da ban sha'awa
haka dai to Safinatu wannan al'ada ne burge ki
Hafsat al'adar Bahaushe ta fi burge ni ta kunya kuma kunya ta yaya zaki ga Bahaushe alƙaƙƙen Bahaushen asali zaki zo ki madan shi da abin da zaki mishi amma ba zai nuna miki ya damu ba kuma ko da a cikin ran shi bai ji dadi ba to wannan kawai cin nan al'adar Bahaushe gaskiya yana ɗaya daga cikin al'ada suna ɗaya daga cikin al'adun Bahaushe dake burge
ni ma haka gaskiya
to Allah ya sa mu dace
amin
to yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar ta sarkin waka Nazir Ahmad
sai kada kai miki a cikin nan to yanzu kuma bari mu je ga hirar da Mahmud Kuriye da Dr. Baba Impossible bayan ya ƙara taron
raka dai a dunkula ta kaice me makalan nan ta ka kunsa ne
ta kunshi rayuwar Bahaushe ne kafin su hadu da waɗansu baki ana nufin Larabawa da Turawa wannan al'adar kuma ta kunshi yadda Bahaushe ya rayu da addininsa da auratayyarsa da zaman tarensa da sana'arsa da yadda yake girmama mutane har izuwa haihuwa da mutuwa bakin abin da ita wannan makala ta kunsa kenan
wai idan aka kwatanta da duk waɗannan abubuwan da ka zayyana a dangane da Bahaushe da kuma yadda Bahaushe yake a yau me za ka ce
ai kamar nisan sama da ƙasa ne Bahaushe a da mutum ne mai girma, mutum ne mai mutunci, mutum ne mai sanin ya kamata, mutum ne mai yan'uwantaka, mutum ne mai son juna, mutum ne mai taimakon juna, mutum ne mai kara, mutum ne mai girmama na gaba, mutum ne mai tausasawa na baya. Amma yanzu saboda cakuduwa da aka yi da kabilu iri daban-daban, kamar tun daga zuwan karatun boko da ya zo wannan zaman kansa yake. Amma cakuduwar da muka yi da kabilu da Yarbawa da Inyamurai da ragowar Kaje da sauransu, mun cicciɓa al'adunsu da yawa na auratayya da zaman tare. Haka kuma haɗuwar da muka yi muka cakudu da waɗansu kabilu irinsu Bare-bari da sauransu, mun cinkuɗu da waɗansu al'adun. Amma zuwan karatun boko da izo, maimakon mu karanci boko mu amfana da shi, sai muka haɗa da al'adun da muke gani a ciki. A wajen Bature, al'adinsa na zaman tare ba daidai yake da na Bahaushe ba. To saboda wannan karatun shi sa abubuwa suka gurɓace, addininmu ya gurɓace, al'adunmu suka gurɓace. A yanzu ba za ka ce Bahaushe irin Bahaushen da bane.
Wai da Dr. Aiye cewa Bahaushe koma baya ya samu kenan idan aka yi la'akari da waɗannan abubuwan da ka zayyana?
Ko wani abu Bahaushe koma baya ya samu. Dan a rayuwar Bahaushe sana'an nan tasa in ka ɗauka, mai sassaƙa yanzu an kawo robobi sun kashe masa sassaƙa, mai saƙa yanzu an kawo masana'antu sun kashe masa sana'a. A auratayyar nan da ake yi, da Bahaushe baya sakin aure, da Bahaushe yakan zauna da mace ɗaya huɗu a gida ɗaya, a ɗaki ɗaya, a rumfa ɗaya, kuma su zauna su rayu su haihu. Yanzu mace tana ɗaya gida, wata tana wani gida, amma ba a rayuwa. Bahaushe baya kashe matarsa, Bahaushe bata kashe mijinta, Bahaushe ya bata kashe mijinta, amma yanzu an zo a zuba wa namiji guba a abinci, a zuba masa acid ya mutu, a kashe shi saboda kishi. Wannan duk al'ada ce da muka aroto daga gane-ganen filillika da muka yi da waɗansu al'adu daban. Haka a kasuwancin nan da muke yi, da kowane gida sun aro. Yanzu a koda a kanan nan, gidan wane mai shinku, gidan wane mai tasa, gidan wane mai fata, gidan wane mai riguna, gidan wane mai dabbobi, gidan wane magini, kowanne gidan da suke wannan abun, gidan wane makeri. Yanzu ko abun ya cakuɗe, babu gidan wane mai sana'a kaza. Kowa ma yana sana'a. In kana sai da hula, yanzu in aka bo ana neman mota, sai ka ce kana sayarwa, sai ka tafi ka je ka neman mota. Shi yasa abubuwan mu suka cakuɗe.
A ƙarshe daktar, wasu suna ganin cewa kamar a wannan lokacin Hausa ta samu ɗaukaka fiye da yadda take a da, dan ta fantsama a duniya. To amma kuma yanzu ga dakta yana ce mana shi Bahaushen da yake magana da harshen na Hausa kuma ya samu koma baya. Ya kina?
Ha, Hausa ba ɗaukaka da ta samu shi ne ana magana da ita a ƙasashen duniya. Amma in ka zo cikin Bahaushe, duk Bahaushen da yake ɗan boko baya karanta jaridar Hausa, baya son ya yi magana da Hausa. Duk yarinya da ta je, duk matar da ta je ta yi karatu ta ƙare, yanzu irin takaddun nan namu na Hausa, irin su Aminiya, su gaskiya ta fi kobo, irin su wani wasiƙan nan ba za a rubuta ta da Hausa ba, ba zai yi magana da Hausa ba. Yana magana yana da cakuɗa da Turanci. Ka sami yarinya budurwa ko ka samu saurayi, ba zai yi kalma biyu uku ba sai ya jefa Turanci. Turanci ne yake burge shi, saboda ba Hausar ba. In aka samu mutum in ba da tijo ba, in ba babba ba, ba za ka ji yana magana da Hausa ba. Kuma hatta abinci cikin Hausawa an basu sun tafi, hatta sutura Hausawa an basu sun tafi. Amma a duniya suna da sha'awar Hausa, a gidajen rediyo ana yi. Amma kalca, wato al'adunmu da ɗabi'unmu da yadda muke, baya suke ci kullum, hatta a gwamnatance.
Me mafita daktar a ƙarshe?
To mafita shi ne mu dawo mu yadda za mu yi karatun nan bayan mun karanta Hausar, kuma mu yadda za mu, wato za mu gudanar da rayuwarmu akan yadda Bahaushe yake gudanarwa. Amma yanzu hatta irin yadda ake biki, bikin Bature muka ɗauka, yanzu Bahaushe ne za a zo a gidan biki, za a ga har da yanka kek, za a ga an yi riga a shobe, an ɗauko ta an kawo, za a ga an yi wani Mother's Day, za a ga an yi wani, duk wannan Turanci ne. In muka koma irin yadda muke biki irin namu na gargajiya wanda ake a cikin gida, a yi amarya ƙunshi irin namu na gida, ba a je an ɗauko na Indiya ba, ba a ɗauko.
A dunkula a takaice, me maƙala nan ta kunsa ne?
Ta kunshi rayuwar Bahaushe ne kafin su haɗu da waɗansu baƙi, ana nufin Larabawa da Turawa. Wannan al'adar kuma ta kunshi yadda Bahaushe ya rayu, da addininsa, da auratayyarsa, da zaman tarensa, da sana'arsa, da yadda yake girmama mutane har izuwa haihuwa da mutuwa, bakin abin da ita wannan makala ta kunsa kenan.
Wai idan aka kwatanta da duk waɗannan abubuwan da ka zayyana a dangane da Bahaushe da kuma yadda Bahaushe yake a yau, me za ka ce?
Ai kamar nisan sama da ƙasa ne. Bahaushe a da mutum ne mai girma, mutum ne mai mutunci, mutum ne mai sanin ya kamata, mutum ne mai ƴan'uwantaka, mutum ne mai son juna, mutum ne mai taimakon juna, mutum ne mai kara, mutum ne mai girmama na gaba, mutum ne mai tausasawa na baya. Amma yanzu saboda cakuduwa da aka yi da kabilu iri daban-daban, kama tun daga zuwan karatun boko da ya zo wannan zaman kansa yake, amma cakuɗo da muka yi da kabilu da Yarbawa da Inyamurai da ragowar Kaje da sauransu, mun cicciɓa al'adunsu da yawa na auratayya da zaman tare. Haka kuma haɗo da muka yi, muka cakuɗu da waɗansu kabilu irin su Bare-bari da sauransu, mun cinkuɗu da waɗansu al'adun. Amma zuwan karatun boko da izo, maimakon mu karanci boko mu amfana da shi, sai muka haɗa da al'adun da muke gani a ciki a wajen Bature, al'adinsa na zaman tare ba daidai yake da na Bahaushe ba. To saboda wannan karatun shi sa abubuwa suka gurɓace, addininmu ya gurɓace, al'adunmu suka gurɓace. A yanzu ba za ka ce Bahaushe irin Bahaushen da bane.
Wai da daktar a iya cewa Bahaushe koma baya ya samu kenan idan aka yi la'akari da waɗannan abubuwan da ka zayyana?
Ko wani abu Bahaushe koma baya ya samu, don a rayuwar Bahaushe sana'an nan tasa in ka ɗauka, mai sassaƙa yanzu an kawo robobi sun kashe masa sassaƙa, mai saƙa yanzu an kawo masana'antu sun kashe masa sana'a. A auratayyar nan da ake yi, da Bahaushe baya sakin aure, da Bahaushe yakan zauna da mace ɗaya huɗu a gida ɗaya, a ɗaki ɗaya, a rumfa ɗaya, kuma su zauna su rayu su haihu. Yanzu mace tana ɗaya gida, wata tana wani gida, amma ba a rayuwa. Bahaushe baya kashe matarsa, Bahaushe bata kashe mijinta, Bahaushe bata kashe mijinta, amma yanzu an zo a zuba wani miji guba a abinci, a zuba masa acid ya mutu, a kashe shi saboda kishi. Wannan duk al'ada ce da muka aro ta daga gane-ganen filillika da muka yi da waɗansu al'adu daban. Haka a kasuwancin nan da muke yi, da kowane gida sun aro, yanzu a koda a kanan nan, gidan wane mai shinku, gidan wane mai tasa, gidan wane mai fata, gidan wane mai riguna, gidan wane mai dabbobi, gidan wane magini, kowanne gidan da suke wannan abun, gidan wane makeri. Yanzu ko abun ya cakuɗe, babu gidan wane mai sana'a kaza, kowa ma yana sana'a. In kana sai da hula, yanzu aka bo ana neman mota, sai ka ce kana sayarwa, sai ka tafi ka je ka neman mota. Shi yasa abubuwan mu suka cakuɗe.
A ƙarshe dakta, wasu suna ganin cewa kamar a wannan lokacin Hausa ta samu ɗaukaka fiye da yadda take a da, don ta fantsama a duniya. To amma kuma yanzu ga dakta yana ce mana shi Bahaushen da yake magana da harshen na Hausa kuma ya samu koma baya. Ya kina?
Ha, Hausa ba ɗaukaka da ta samu shi ne ana magana da ita a ƙasashen duniya. Amma in ka zo cikin Bahaushe, duk Bahaushen da yake ɗan boko baya karanta jaridar Hausa, baya son ya yi magana da Hausa. Duk yarinya da ta je, duk mata da ta je ta yi karatu ta ƙare, yanzu irin takaddun nan namu na Hausa, irin su Aminiya, su Gaskiya Tafi Kobo, irin su wani, wasiƙan nan ba za a rubuta ta da Hausa ba, ba zai yi magana da Hausa ba. Yana magana yana cakuɗa da Turanci. Ka sami yarinya budurwa ko ka sami saurayi, ba zai yi kalma biyu uku ba sai ya jefa Turanci. Turanci ne yake birge shi, saboda ba Hausar ba. In aka samu mutum in ba da tijo ba, in ba babba ba, ba za ka ji yana magana da Hausa ba. Kuma hatta abinci cikin Hausawa an basu sun tafi, hatta sutura Hausawa an basu sun tafi, amma a duniya suna da sha'awar Hausa, a gidajen rediyo ana yi. Amma kalca, wato al'adunmu da ɗabi'unmu da yadda muke, baya suke ci kullum, hatta a gwamnatance.
Me mafita dakta a ƙarshe?
To mafita shi ne mu dawo mu yadda za mu yi karatun nan, bayan mun karanta Hausar, kuma mu yadda za mu gudanar da rayuwarmu akan yadda Bahaushe yake gudanarwa. Amma yanzu hatta irin yadda ake biki, bikin Bature muka ɗauka, yanzu Bahaushe ne za a zo a gidan biki, za a ga har da yanka kek, za a ga an yi riga a shobe, an ɗauko ta an kawo, za a ga an yi wani Mother's Day, za a ga an yi wani, duk wannan Turanci ne. In muka koma irin yadda muke biki irin namu na gargajiya, wanda ake a cikin gida, a yi amarya ƙunshi irin namu na gida, ba a je an ɗauko na Indiya ba, ba a ɗauko na ba a yi dirka ba, ba a yi waye ba, waɗanda duk al'adu ne ɓatattu da suka shigo mana, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kinji yadda ta kasance da Baba Impossible. Ya yi magana sosai Hafsat, kuma wanda maganganun da ya yi duka akan hanya suke. Kuma al'adun Malam Bahaushe da kwai da yawa masu kyau, wanda abun koyi ne, wanda kamar nan za ki ga in kika wani abu na al'ada ki za ki ga suna son ki, suna
ƙwarai da gaske,
suna ma sha'awar ki cewa ki kina ma da al'ada, saboda kwai wanda ba su ma da al'ada
sosai,
ba su da asali
sosai kuwa.
To mun gode ma Allah da muke da al'ada, muke da asali, gode ma Allah da muke da Hausawa. Ko yaya
haka ne?
Ya yi magana akan aure yanzu da ake yi, ya ce za ka ga ɗiyar Bahaushe yanzu, amma ke kuma lokaci ba zai ba mu ba. To duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da kuma Julie Lazarus Creation da ta hada mana sauti da injiniyan mu na yau Justin. Ni Safinatu Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ayi hutun karshen mako lafiya.
Muryar Amurka yau ta tantance. Dai bincike ta zaro zance. Ba ruwanta a yau da malalaci. Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba.